نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا قوما قوات رمضان هجرة دبودة داري هدودة أربعين دا هدو بيا قوات هدو دبودة عشرين دا وكو منا نمتكين سورة البقرة دامتاش آية تقريبيو دا شاترة زو آية تقريبيو دا عشرين. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
الله سبحانه وتعالى أشكن وانا آية مجرمة آية تقريبيو دا شاترة ينا بينا منا إرن تنبيو ويدي دا صحبي سكتشك بدأي ومنظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دنگني غابوبوان دا كيفاروا دا كما أبوبوان دا سكتر دا العدون العرباوة أكي دا قتشي أكي شنجيا دا كما چاچا شنجيا ko ta'amuli da giya, ko sai da giya, ko dafa giya, ko tallan giya, da sauran abin da ya shafi giya wani abu ne sananne a cikin su. Al'adar su ta nuna duk wani taro da za a yi to babban abin da za a kawo a gurin shine a kawo giya. Haka giya ta zama ruwan sha a cikin waƙoƙin Larabawa da al'adun su da harshen su da zamantakewar su. Zaka ji kalmar giya ko sunan giya yana yawan fitowa. Har wani mai nazari da bincike da ya littafi akan khamriyat ya kawo cewa giya tana da suna da sifa da nau'i da dangogi sun kai dubu, wanda Laraba suka faɗa ko fiye da dubu. Sunan giya kaza, sunan ya kawo sunayen da yawa, ɗaruruwa wanda suke kiran giya. Wani sunan ana la'akari da bugan wadda take yi, wani ana la'akari da abinda aka yi ta da shi, wani kuma ana la'akari da kalarta ko daɗewarta ko tsufanta ko kuma siffar giyar ko siffar abinda aka zuba giyar ko kuma halin da ake kasancewa an sha giyar. Suna shan giya saboda halaye guda biyar. Wani yana son ya sha giya domin yana son ya bajinta, to yana cikin hankalinsa ba zai iya yin wata bajintar ba, amma in ya sha giya zai iya bada dukiyarsa gaba daya in ya dawo cikin hayyacinsa kuma ya tagumi. Dan haka shi yasa manya-manyan shugabanninsu in sun bugu sai mawaƙa su zo su ta zuga su a cikin giyan nan. Wani sai kaga yayi kyauta da duk abin da ya mallaka, sai ya dawo cikin hayyacinsa a ce ai ka bada komai naka. Shi kuma kunya da girma zai sa ba zai iya cewa a dawo masa da wannan abun ba. Sannan na biyu sukan sha giya in za su yi rashin mutunci. In mutum yana so ya faɗi kalmomi ko ya wani rashin mutunci, to a cikin hayyacinsa da hankalinsa ba zai bashe haka ba, amma in ya sha giya ya bugu, to ko ya ta'addanci wanda ba zai ji tausayi ba, idan yana cikin hankalinsa to tausayi zai hana shi yin wannan abun. Amma in ya bugu, to sai abin da ya ga dama ya kisan kai ya ta'addanci, kamar wanda suke binne ƴaƴansu mata da rai da masu kashe ƴaƴansu ƙanana, to a cikin hayyacinsu ba sa iya yi sai sun bugu tukunna. Sannan kuma sukan sha giya saboda ta ɗauke musu damuwa. Idan mutum yana cikin damuwa, wato sukan sha giya sai hankalin mutum ya ɗan gushe zuwa ɗan wani lokaci. To wannan gushewar da zai yi yakan yi amfani da wannan domin wato ya zama cewa wato bai sami damuwa sosai ba. Sannan na biyar sukan sha giya domin a samu suna kamar tana ƙara musu tasliya, wato ta sa jikinka abincin da ka sha ya narke, sannan kuma ta ƙara ma ƙiba ko fari ko kaza da sauransu. Wannan duk itiƙadi ne na zamanin jahiliya. Saboda da musulunci ya zo ya tara ana shan giya an yi nisa an saba, har wasiya mutum yake cewa in ya mutu don Allah a samu tulu kamar biyar a jika kabarinsa kafin a saka gawarsa a ciki. Saboda haka sai an cika kabarinsa fal da giya sai a saka gawarsa a ciki. Sannan wani ya wasiya cewa duk wata don Allah a dinga kai tulu guda, a ɗanyi wani rami, a ɗanyi kofa a cikin kabarin, a dinga tura masa tulu guda, wai saboda koda kashinsa ne a cikin kabari ya ci gaba da kwankwadar giya. To al'ummar da ta kai wannan yanayin, ka zo lokaci guda ka ce mata an hana shan giya, yana buƙatar saka hikima a ciki. Don haka Allah ta'ala sai da ya ɗauki matakai guda huɗu kafin a kai ga haramcin giya. Mataki na farko shi ne a cikin suratul Nahl aya ta 67, Allah ta'ala yana faɗan ni'imar da ya wa ɗan adam, sai ya ce wa min samaratin nahili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Tun daga nan wasu ka gani cewa Allah ya fara sukar giya da kuma tirje giya, amma masu hankali ne za su gane. Allah ta'ala ce wa min samaratin nahil, daga ƴaƴan itace na dabino, ƴaƴan dabino, wal a'nab, da kuma inibi. Dama ana yin giya da inibi, ana yin giya da kuma dabino, ana yi da sauran kusan giya za ga abubuwa ne duk da asalin su halal ne su ake juya su goma giya, irin su gero, dawa, shinkafa, inibi, dabino da sauran waɗannan kalolin su ne ake juya su a mai da su giya, su ruwan kwakwa da makamantansu, su gero da bammi da makamantansu. Saboda haka sai Allah ta'ala a wannan aya ya ce kuna riƙon wato daga ƴaƴan dabino da kuma inibi, tattakhizuna minhu sakaran, kuna ɗaukan kayan maye. Sai Allah ya bashi kawai maye na kira ala tahqir, sai ya ce wa rizqan hasanan, da kuma arziki mai kyau. Bai ce sakaran hasanan ba, sai ya ce rizqan hasanan. To tun daga nan masu hankali suka ce a, to tun daga nan fa Allah ya nuna giyan nan da ake sha baya so. Saboda haka masu hankali sai ya zama tun daga nan suka yi ban kwana da giya. Wasu kuma sun ci gaba da shan giyarsu har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya ta biyu cikin suratul nisa, aya ta 43 a suratul nisa, wanda aka hana shan giya a wasu lokuta kamar lokutan sallah. Ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Allah ta'ala ce, ya ku masu imani, kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye, hatta ta'lamu ma taqulun, har sai kun san me kuke faɗa. Sauraka sai aka duba, to lokutan sallar nawa ne? Lokutan sallah biyar ne, azhar, la'asar, magriba, isha, asuba. To me sanya shi a giya? Ya tambaye ne marisa kafin lokacin sallah, kaga ba zai yi ya sha tsakanin daga azhar zuwa la'asar ba, dan lokacin bai da tsawo. Ba zai sha daga la'asar zuwa magriba ba, dan lokacin ba shi da tsawo. Ba zai sha daga magriba zuwa isha ba, kaga lokacin ba shi da tsawo. Dan haka sai zama an tsuce lokacin, sai dai mutum ya sha bayan isha ya gama tambelansa kafin asuba ta yi. To kuma da safe ba zai sha ba, saboda yana so ya tafi kasuwa ko ya tafi aiki. To in kuma ya sha da safe, zai yi tambelansa ya gama kafin azhar. Saboda sai zama an tsuke musu lokacin ta'amuli, wato da giya da saukar wannan aya. To sai aka saukar da wannan aya kuma ta 219, yas'alunaka anil khamri wal maisiri, suna tambayanka game da giya da kuma caca, wanda dukkaninsu ana yin su a zamanin jahiliya. Qul, to ka bada amsa, fihima, a cikin giya da caca, ismun kabirun, akwai laifi mai girma, akwai babban laifi mutum ya dinga shan giya, akwai kuma babban laifi mutum ya dinga yin caca. Wa manafi'u linnas, amma akwai amfanunnuka kuma da mutane suke samu, akwai amfanunnuka, bai ce amfani ɗaya ba, sai ya ce amfanunnuka, manafi, akwai amfanunnuka linnasu ga mutane. To wani amfani ne mutane suke samu daga giya? Shine na gaya mana waɗancan abubuwan, da kuma samun kuɗi da suke yi da ita, da kuma wato ɗauke haso da suke yi da shan giya, da makamantan irin waɗannan. Wa ismuhuma, shala ce, amma laifuffukan da ke ƙunshe a cikin giya da caca, inda za a kwatanta da amfanin, to akbaru, shine mafi girma, min naf'ihima, daga amfanin da ake samu. Dukku abinda za a ce cutarwarsa ta fi amfaninsa yawa, to barinsa shi ya fi. Don shari'a tana la'akari da abu biyu, ko dai abu ya zama amfaninsa tsantsa, ko kuma amfani mafi rinjaye, ko ya zama cutarwarsa tsantsa, ko kuma cutarwa mafi rinjaye. To a halin da abu ya zama cuta ne tsantsa, to sai a bashi. Da kuma abin da cutacce mafi rinjaye, ko da da amfani, ba za a yi la'akari da amfanin ba, don percentage din amfanin kaɗan ne, cutarwa ta fi yawa. Haka idan abu ya zama kuma amfani ne tsantsa 100%, to wannan shari'a takan so a yi shi, ko ta bada dama a yi shi. Da kuma abinda amfaninsa ya fi rinjaye, ko da akwai cutarwar, to cutarwar percentage ɗinta ɗan kaɗan ne, wanda ba zai cutar ba. To wannan shine amsa da Allah ta'ala ya bayar game da wato giya a cikin kalmomi guda biyu. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Shikenan an gama maganar giya. To wannan ita ce aya ta uku da Allah ya saukar a wannan guri. Da haka duk mai hankali ya san, ko da an ce akwai amfani amma cutarwar ta fi, to kaga wannan bayani ne na abar giya kawai. Da haka daga nan wasu suka yi ban kwana da giya, wanda ita ce aya ta uku. To sayyidina Umar ya ci gaba da addu'a cewa Allah ya saukar da bayani wanda zai kawo ƙarshen giya gabaki ɗaya. To shine aka saukar da aya cikin suratul Ma'ida, wanda ita ce ta ƙarshe, wato aya ta 90 a cikin suratul Ma'ida. Allah ta'ala ce, ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahuna. Intahayna ya rab. Sai aka dinga bi lungu ana karanta wannan aya. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس يا كما في إيماني يا كما في إيماني حقيقة جيا دا تشاشا دا تكبر دا أكي كفي وقمع كا دا كما واتو قرئة دا أكي تتفيا إفعال لا تفعل شيني أزلام ومتنزي تفيا بزي استخارة با sai ji a samu kibiya guda uku sai a karkada su a saka a cikin kwari sai a watsar dai ifa'al dai la tafa'al sai a ce ka zira ka dauko daya in ka dauko ifa'al a ce ka je kai in ka dauko la tafa'al a ce kar kai in ka dauko wacce ba komai a jiki a ce a sake to wannan shine Allah ta'ala ya ce rijsun yace rijsun kazanta ne najasa ne abin tir ne kun ji daya sanai ce min amali shaytan sana aiki ne na shaitan fajitani buhu ku nisance shi ba ka kusha ba a'a fajitani buhu ka a samu giya inda kuke fajitani buhu sai ce la'allakum tuflihun ya allaka rabauta an nisanta giya kun ga aka ce fajitani buhu abu na farko rijsun shine hukunci da aka wa giya na farko rijsun me ma'anar rijsun wasu fassara da kazanta wasu fassara da najasa wasu fassara da haramu wasu fassara da abin tir da abin Allah wadai da abin kyankyami da abin yanyanyanyan da abin tir zan fassara rijisun kun ga rijisun kenan abin da za a guda to sai aka yi mata hukunci na biyu min amali shaytan ka ku da abin da aka ce yana cikin aikin shaytan ai ko ba za ka shiga gurin ba rijisun min amali shaytan sai Allah ya hukunci na uku yace fajitani buhu abu na uku fajitani buhu ku nisance shi ku nisance me ku nisance aikin shaytan ku nisance giya ba a ce kaka aikata ba sai aka ce ka nisance shi fajitani buhu sai Allah yace la'allakum tuflihun domin ku rabauta kenan in ku nisance shi ba ba za ku rabauta ba shine hukunci na nawa hukunci na hudu sai Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu abinda shaytan yake nufi an yuqi'a ya afkada bainakum al-baghdha wal adawatu wal baghdha ya haifar da gaba da kiyayya in ana shan giya za a kiyayya in ana caca za dan wanda da aka cinye shi ya zama abokin gaban wanda ya cinye shi haka kuma wanda ya sha giya zai ta'addanci zai zubar da jini zai rashin mutunci zai zage-zage yiza uku ga kotisan kai za a yi duk inda ake ta'addanci a hada suke da arms da drugs abokan juna ne duk inda aka kama giya aka kama makamai sai ka ga tare da kwaya ake kama duk inda aka kama kwaya sai ga tare da makamai dan mafi yawan masu bukatar kwaya yan ta'adda ne saboda mutum yana so ya kashe mutum a hankalta ba zai iya kashe shi ba saboda tausayin rai amma an yi sha abun maye zai iya kona irin ta'addanci saboda abokan juna ne da kwaya da makamai tare suke tafiya kuma su ne suka gagari duniya har yanzu an rasa yadda za a shawo kan kwaya a shawo kan wato yaduwar makamai da yaduwar kwaya shi yake lalata rayuwar matasa kayan maye da ake ta cusowa ake ta kawowa ake lalata rayuwar matasa saboda shi Allah ya ce inna ma yuridu shaytan an yuqina kum al-adawata idan ana shan giya ana caca adawa za ta faru shine abu na biyar wal baghda sannan kuma ya haddasa da kiyayya gaba da kiyayya za ta afko idan akwai giya akwai caca a tsakanin jama'a giya za ta haifar da gaba ta haifar da kiyayya caca za ta haifar da gaba ta haifar da kiyayya wa yasuddukum an zikrillah sannan zai kange ku zai taushe ku an zikirillah gabarin ambaton Allah duk majalisar da ake caca sha ka samu lokacin zikiri da addu'a da salatin annabi da istighfari da haylala da salloli sun saba za a yi ta buga caca ko tabarmar caca ko teburin caca ko ɗakin caca ko filan caca ko menene na caca za ka ga ana nan ana ta bugawa ana ta maganganu ana ta ɓata lokaci in kuma lokacin sallah yayi an kusa gama sai a ce a bari a gama ba abin da dan caca yake jin haushi irin yaje an kira sallah ana tsakai balle wanda ya sha giya ina ma yake da hankalin sallah don haka kun ga wasiddakum an zikirillahi wa anis sala sai kange ku gabarin ambaton Allah ya kange ku gabarin zikiri da ambaton Allah sai Allah bayan ya faka wadannan illoli guda kusan tara sai ce fa hal antum muntahun wai shin ba za ku bari ba sabai suka ce intahaina mun bari a lokacin da masu sayar da giya da kamfanin nikan giya da masu ci gaba da tallan giya da majalisosin giya an gama giya za a fita da ita kasuwa sai ga umarni ya zo aka bi lungu-lungu ana karanta mutane wani ya yi tulu 10 zai kai kasuwa wani ya yi tulu 100 wani ya yi tulu 50 wani mai siye ne wani mai sari ne wani mai siyarwa ne wani dillalin giyan ne wani kwastoman giya ne wani mai kamfanin giya ne sai aka sanar cewa Allah ya soke giya ku duba biyayya ta sahabbai sai kawai mutum sai ana karanta ayar sai ya dinga dauko tulun nan ya zo tsakiyar hanya sai ya nana shi da kasa ya fashe wani yana da tulu 100 biya ya fashe su wani yana da tulu 500 biya ya fashe su sai da aka wayi gari Madina wato kama an yi ruwan sama gin zubar da ita lokaci guda an bi umarnin Allah duk an zubar da giya an fasa giya an lalata giya har akwai wanda ma dukiyar marayu ce ake juya musu ake musu kasuwanci da giya fasu ila rasulullah anil khamri tuttakazu khallan fa qala la aka ce ya rasulullah wannan giyan mallakin marayu ce shin za a iya maida ita kunu a karya mata kadari ta daina bugawa a sha annabi ya ce la a zubar yasa malamai suka ce illa idza tahajjarat sai idan ta bushe da kanta ko ta daskare ko ta daina bugarwa da kanta ba wani ne yayi aikin daina bugar da ita din ba to a lokacin mayan ya fita da ka wadannan abubuwa guda biyun kuka gani yanzu su suka rikita duniya in ka hada su da ƴan uwansu guda hudun nan suka zama shida duk da kaga ana lalata su ne na farko barin mata su fita tsirara shine mabudin zinace-zinace fitan mace tsirara bayyana kwalliya tafiya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'atminatul bukht la yadkhulna aljanna ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد بمسيرتي كذا وكذا سنفاني من اهل النار النبي عليه الصلاه والسلام يقول بي ان وته ني لم ارهما ما بان غانسو با سنا نان تفي باب سو ا زمان منزا الله صلى الله عليه وسلم اما ذا سو فتو ا شين الامه سا قوم معهم سياق وسو متاني ذا ا باسو كلاكي كو ا باسو بولالي يدربون بهنا سو دينغا جبغان متاني kawai mutum ya dinga dukan mutane yana saran mutane yana dukan mutane ba su yi masa komai ba yan kalara sun shiga yan daba sun shiga masu cin zali kowane iri ne sun shiga masu sare-sare masu doke-doke masu cin zalin mutane ba wani dalili duk sun shiga cikin wannan sunfi na wato ma'hum qaumun ma'hum siyaqun ka aznabul baq yadribuna bihannas suna da dogayen bulalai doruna suna jibgan mutane ba su yi musu komai ba wani sa'un da kuma mata kasiyatun sun sa tufafi ariyatun amma tsirara suke saboda tufane mai shara-shara tufane mai huda-huda tufane matsatse an yanyanka shi an fito da hammata an fito da kirji an dage shi sama an fito da sharaba kafafuwa duk suna waje an matse shi duk sharp din jiki ya fito gaba daya kuma haka za a fita yakka ta fita a haka kuma ka zo masallaci kai sallah ka ce Allah ya karba mata ka ta fita a haka ka zo ka ce Allahu akbar kuma ka ce Allah ya karba shi sai wani malami da aka kira shi hudubar juma'a yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah ina matan ku suke to lokacin din matan suna kasuwa sun tafi masallaci yace matan ku suna kasuwa ku kuna masallaci ku sallah ku ce Allah zai karba ku tashi ayi sallah to saboda haka wannan shine mabudi na farko duk matar da za ta fito waje ana son sai ta cika shar'i guda 7 ko matar ka ce ko ƴar ka ce ko wacce kake da iko a kanta da za mu kafa wa matan waɗannan dokokin guda 7 to da an samu zaman lafiya a duniya da ƴaƴanmu da matanmu da matan da muke da iko a kansu amma wani wannan doka ba zai iya gaya matarsa ba ko ba zai iya sa mata ba saboda ba zai iya bada doka a gidansa abu ba in mace za ta fita sai ta saka hijabi da zai rufe ta ruf almar'atu kulluha awra duk jikin mace al'aura ce illa wajaha wa kafaya sai fuskarta da tafin hannunta sannan na biyu na farko kai katta bayyana tsiraici duk abin da yake tsiraici a jikin mace kada ya fito waje na biyu katta bayyana kwalliya kada ta bayyana kwalliya ta yi kitso ta fito da gashin ko ta sa wato jambaki da jagira da a fuskarta ta fito da fuskar ko kuma ta yi abin a hannunta ta yi kunshi ta yi zanen fulawoyi a hannunta da kafarta ta fito da hannunta fito da kafar wannan yana cikin abin da ya kamata a rufe a rufe tsiraici a rufe kwalliya sannan kada ka bayyana kanshin turare mafi alherin turare ga mace wanda kanshinsa ya buya launinsa ya bayyana mafi alherin turare ga namiji wanda kanshinsa ya bayyana launinsa ya buya to katta bayyana turare shi ne na uku katta dinga rangwada muryarta a waje tana kakkarya murya tana rangwada da muryarta tana sa abin nan tajawidi da kalkala da sukura da kubra na biyar in ta fita kada ta gaisa da wani namiji a tana aiki a office ko tana siyasa ko tana aiki ko tana business wani ya zo ya mika mata hannu sai ta ce sannu sa katta mika masa hannu su gaisa daraja ce ga mace katta mika kuwa hannu ya su gaisa in kuma ta miko maka ma ka daga mata hannu kai kuma katta mika mata in ta miko sai kai haka sannu madam sannan katta cudanya da maza a ce duk inda ake ga gurin maza daban in a makaranta ne ga gurin maza daban ga gurin mata daban idan a abin nan layi ake bi ga layin mata daban ga layin maza daban in gurin zama ne ga inda maza su zauna ga inda ka a cakuda sannan na bakwai katta keɓanta a wani gurin da babu kowa daga ita sai wani mutum da ba maharaminta ba a shiga daki a kulle a shiga office a kulle a shiga wani guri a kulle to dole shedan zai zama na uku ya zuga mafi rashin kunya a ciki ya taba wani wannan sune abubuwa guda bakwai to za ku ga yanzu ci gaban da ake ta yi shine bayyana tsiraici yanzu al'adun turawa har ya wuce hankali bayan an yi tumbur din kuma an zo duk an zana jiki wani kaga yayi kadan doniya a bayansa wani kaga yayi karza wani ya zana kadan gare wani ya zana miciji irin tunanin kokolosu fa kenan ta bashi ya zana miciji a jikinsa ko ya zana dodan ka tantanwa ko ya zana wani umurzin wani abu karza haka zai zazzale jikinsa ya huda hancinsa ya huda goma anan ya huda goma anan ya huda harshensa ya huda lebansa ya huda nan saman ido a huhuda shi sai dan adam ya haukace kai wani ma da yayi kudi ya rasa mai zai da kudin sai ya ci a maida shi kare ya je biya wasu kwararru suka canza masa halitta sai ya koma kare haushi yake yanzu an cire masa muryarsa an sa masa kare an lankwasa gadan bayansa ya koma kare kudi ya biya mai yawa aka maida shi kare wani ya ce ya gaji da namiji a maida shi mace wani ya ce ya gaji da mace a maida shi namiji wani ya ce kai shi namiji zai aura wata ta ce kai mace za ta aura wannan ba shi ne cigaban da ake a turai saboda an kwakwalwar ba addini ba tarbiya ta lalace wannan shi ne abin sannan ga shaye-shaye duk da ka gani mashaya ce duk da ka ga ana talla giya ce giya kawai ita ce gata nan kala-kala in ka shiga sai ka kala dubu giya gata nan kowace da kudinta da sunanta da shekarunta kayan maye tsiraici kayan maye da abar yanci na fasikanci kada-kada da raye-raye sai kwalliyar gari aiwa gari kwalliya a sa a fitilu a yi titina a yi dogayen gine-gine to sai me a sha giya a yi kada-kada da raye-raye a bayyana tsiraici na shi ne a yi caca sai casino da kasiyo da wayar da su ne ga su nan ko'ina gidajen caca ne shi sa ga mujtama na musulmi duk talaucin nan namu da wahalar mu mun fi tsafta an fi tsafta ko dai ka kyale mu da rashin karatu da rashin nema amma waɗannan ƙazantar Allah ta'ala ya ce a kawar da su saboda musulunci yana yaƙi ne domin ya bawa abubuwa guda shida kariya sune ake kira tsaro. In kaji an ce akwai tsaro, to ana son a tsare abubuwa guda shida ne. In kaji an ce ba tsaro, to abubuwa guda shida ne ba a tsare su ba. Na farko a tsare addini, hifzuddin, a tsare addini, ka a yi wasa da addini, ka a bari wani ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya ci mutuncin Qur'ani ko ya zagi sahabbai ko ya wulakanta ahlul bait ko ya dinga cin mutuncin malamai ko ya dinga yagal safan musulunci ko ya dinga rushe makarantun addini. Duk wani abu da ya shafa Allah ka ai wasa da shi, a tsare shi. Domin aka tabo Allah, duk gyaran da za ku sai Allah ya ruguza shi tunda kuna fada da shi. Zaka kiyaye Allah, a kiyaye Allah, a kiyaye dokokin Allah. Na biyu, a tsare rayuka. Walakum fil qisasi hayatun, kada wani ya taba ran wani, kada a yi sakaci da rayuka. An-nafs bin nafs, walakum fil qisasi hayatun, kada wani ya taba wani, kada wani ya kashe wani. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Kisan kai ko wani iri an hana ko kuskure akai a kisan kai sai an biya diya, ko mai kama da kuskure balle ganganci. A tsara rayuka shine abu nabi, tsara addini da tsara rayuka. Sannan tsare dukiya, kada wani ya ci dukiyar wani. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, a tsara dukiya, a mutunta dukiya, a tsara dukiya, a kula da dukiya. Kada wani ya wani sata, ko ya masa fashi, ko ya masa kwace, ko ya masa zamba, ko ya masa gisu, ko ya masa ha'inci, ko ya ci dukiyarsa bil batil. Shine abu na uku da za a tsare. Dokoki masu zafi akan dukiyar jama'a, dokoki masu zafi akan rayukan jama'a, akan addinin Allah. Sannan na hudu, a tsare hankula. Za a tsare hankula ne ta hanyar hana sayar da giya, da hana sayar da kwaya, da hana sayar da duk wani abu da yake barazana ga hankalin mutane. Yanzu kwayan ma ta fi giya hatsari, dan ita giya takan saki mutum zuwa dan wani lokaci, amma ita kwaya ita ce mafi muni a cikin nau'in giya din. Kisa zaka ga kasashe da yawa in ka shiga da kwaya fille ma kai za su. Saudiya ma haka suke, tuni malaman su suka yi fatawa wanda aka kama shi da kwaya a fille makai, amma duk da haka mutane kai kwaya suke yi. Sai shedan ya ce maka zaka wuce, in ka sake dabara zaka wuce. Mun sha gani a Saudiya, zaka ga da safa an zo an fille kan mutum, kai yana gurgurawa, an fille shi ti ya shiga musu da kwaya. Ko da an yarda cewa duk duniya an yarda, har kafiran har musulmin an yarda cewa kwaya hatsari ce a cikin al'umma. Saboda shi yasa kayan maye gaba ɗaya da na gargajiya suna nan kala kala, da na bature suna nan kala kala. Duk wani abin da zai sa ka fita daga cikin hankalinka, kulluma askara, kulluma khamara al-aqala fa huwa haram, kullu muskirin kham wa kullu kham haram. Duk abu mai sa maye, ba sai an ce da mai aka yi shi ba, da mai aka yi shi ba, ba magana da mai aka yi shi. In dai zai sa maka tambele, ya sa maka marisa, ya busar maka da hankali, to wannan abin kawai haramun ne. Komai karancinsa, komai yawansa, kuma ya kamata a kauda shi. Sannan a tsare wa mutane mutuncinsu, shi ne tsaro na mutunci. A sa dokoki masu zafi, a ba mutane dama, duk wanda ya shiga social media ya maka sharri, ka kai shi kotu. Kai shi kotu ya je kwaci kansa. Yanzu wani kawai ya ga labari ba gaskiya ba ne kawai akan wani ya je ya yada akan mumbari, mutumin ya kai shi kotu. Da kawo mutum kazafi ko ka masa shari'a, nemi haƙƙinsa. Duk wanda ya maka kazafi, ka nemi haƙƙinka. Shi ne mutane za su daina. Yanzu fa 'yan social media da 'yan YouTube suna samun kuɗi ne ta hanyar kazafi. Yanzu za ka yi magana doguwa, sai su yanke su mai da ita rabin minti, sai su ɗauko hoton wani a ƙasa su sa, su ɗauko wani hoton wani su sa, sai su ce wannan maganar taka da wane kake. Kai ma kuma wani ya magana, sai a ɗauko hotonka sai a sa a ƙasa, sai a ce wannan maganar da yake da wane, ba ka fasa wuce ba, ba don shi kai magana ba, wata magana kake daban akan wani abu daban. Wai saboda ya samu followers da yawa a dinga bashi kuɗi, sai gutsuro magana kai, gutsuro magana wancan, sai ya haɗa rigima. Yanzu tsakanin 'yan siyasa ana haɗa wannan rigimar, tsakanin malamai ana haɗa wannan rigimar. Akwai ɗalibai fitinannu ɗalibai, suna nan sun iya suna da almakashi na yankan maganganu suna da almakashin su court join court su butsi da can su hada sai ka kawai ya bude YouTube din sa yau an yi wani raddi wani malam wani ya caccaki malam wani sai a gutsara a kai masa kuma wannan ba a kasashen nan kadai ba har kasashen Laraba abinda ake hada fada tsakanin malamai kenan ina saurare da zuwan dalibi ya dauko wani littafi ya kira wani malami a waya an ce kaza a littafin nan malam yace wai sai kawai yace sai rubuta a kasa ya x akan malamin wai ya tambaye malam wani akan wani yace a daina karban magana irin wannan fitintinin suna nan to da wannan za ku shiga aljanna da wannan za ku yi dalibtar ilimi shirarul khalq المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء الأيد أنهم سألت شرار الخلق تنتيرا أشراري المشاؤون بالنميمة ما سيادة عن نميمة ما عن نميمة حتى قابة حتى خصومة حتى رجمة حتى تاشن حنكلي كاول أرأر kawai mutum ya kirkiri labarai yanzu ana zaben nan kaga irin labaran ƙarya da result din zabe da aka dinga saki na ƙarya kawai mutum sai ya hoton INEC ko ya hoton BBC kawai sai ya ce shine sai a yada hatta kafafen nan na labarai duk shine da aka dinga musu ƙarya sai kaji suna fita suna cewa ba fa kowane shafi aka gani an sa BBC namu bane ko an sa Jamus namu bane ko suna mana ƙarya to malami ma wani sai ya shiga ya sa sunanka ya bude shafi ya tafa dan maganganu to abin ya baci fa dazu wani ya kira ni daga Kaduna yace wani mutum ya turo min wani account an sa Shamsu waye wai ya rubuta account yana bi buraren masu kudi yana cewa daga committee da'awa daga gare ni aka turo ana neman taimako har ya je gidan wani babban mai arziki a Kaduna to shine yaran suka karba account din suka turo min suka ce malam ga wasu sun bubbude account suna yawo suna cewa ko kuka ce a bada taimako za a yi aikin da'awa nace to da farko ƙarya ne sannan na kwafi account din na tura EFCC nace a mana bincike akan wannan mai account din ba mu san shi ba kuma babu wani account ba wani mutum da yake wakiltar mu a duk fadin duniyar nan wanda za a bashi kuɗi da sunan mu kowa ne ne in mutum yana sai magana sai dai magana da mu direct iya account din nan da muka bayar a nan wanda aka sa da'awa and relief organization shi kadai ne account din mu babu wani account personal na wani mutum da ake tura kuɗin aikin da'awa a ciki iya wannan da muka karanta a gurin nan na guda biyun nan ko da na first bank ne da na jail wanda shi ma ba sunan wani mutum aka sa a kai ba da'awa and relief organization wannan kadai shine account din mu duk wani mutum wani ma an kama wani shi sunansa Dawud a wani gurgari shi ma ya je har kujerar maka aka bashi a sunan shi almajiri na ne kuma da ana magana da shi ne a matsayin ana magana da ni da suka da yaji muryar ba irin ta bace sai kuma yace shi almajiri na ne yana ta karɓar kuɗin mutane wata alƙaliya ta bashi 300 wani ya bashi kaza yace za a yi auren wasu yara marasa gata a bada kuɗi duk irin waɗannan makareta ne suna nan sun cika gari wanda aka mutane su yi taka tsantsan babu wani mutum da yake wakiltar ma faɗin duniyar nan kawai in za ka yi magana ka neme mu direct in dai baka ji mu direct ba babu wani mutum da muka wakilta ya je ya karɓi kuɗin mutane ko ya nemi taimako ko ya kaza babu shi duk wannan rashin imani ne na mutane yanzu da neman abin duniya ana wa malamai da yawa irin wannan mutum ya ce shi almajirin malam wane ne ko ana neman taimako ko za a gina wani markas ko za a yi kaza za a yi kaza ga mutane da tausayi da son taimako sai a yi ta tura masa kuɗi malam shi kuma ya ta harkokinsa yana nan muna ta karatu yana kambara mugu azzalimi sai haka waɗannan duk da an kama irin waɗannan ya kamata a danka su a hukuma su faɗi wanda ya sa su da inda suka samu wannan ya kashe kansa tunda ya faɗi account ɗinsa ta hanyar account ɗinsa za a gawo detail ɗin inda yake mu ga wanda ya sa shi to wannan kun gaji yana cikin wato rashin tarbiya da lalacewa al'umma shi yasa musulunci yake son a bada tsaro akan mutuncin mutane, a bada tsaro akan rayukan mutane, a bada tsaro akan dukiyar mutane, a bada tsaro akan addinin mutane, a bada tsaro akan nasaba, nasaba a hana zina, a hana duk wani abu da zai kawo ƴaƴan shegu su yawa cikin al'umma, a taimaka mutane su aure, a daina barin zawarawa ba a tallafa musu, a daina barin ƴan mata, a daina barin dinka girkan samari nan suna yawo haka suna kallon mata, a taimaka a ba mutane sana'a da aikin yi su aure. Shabab, man istada minkum alba'ata falyatazawwaj, ayuha shabab, ma'ashara shabab, annabi yace ya ku matasa, man istata'a minkum alba'ata, wanda yake da hali yake da lafiya falyatazawwaj, maza ya aure, fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj, shi zai taimaka wajen runza ido, shi zai taimaka wajen kare kai daga fadawa cikin zinace-zinace. Fa man lam yastati fa alayhi bisaw, in ba za ka iya ba kai azumin annabi Dawud alayhi salam, kai yau ka sha gobe, kai yau ka sha gobe har Allah ya bude maka abin yin aure. Kun ga wannan yana cikin fihi ma ismun kabir, a cikin ita kuma caca daga cikin gurmu ko gurmu. Yadda ake gane caca, duk abin da ɗaya zai asara ɗaya samu riba, to ita ce caca. Da haka caca bata shafi sai an buga ta da ludo, ko an buga ta da karta, ko an buga ta a casino, ko an buga ta a kaza ba. A'a, yanzu ku biyu kuna iya yin caca akan wani abu, ana caca akan bal, ko wani ya ce na tsaya wannan club din ne zai ci wannan club din, sai a sa kuɗi har mota ma an taɓa sawa. Wani ya sa mota da mota, in wannan club din ya ce ka karɓi mota ta, in ya ce ka karɓi motar ka, kaga ya zama akwai gurmu, akwai gurmu, ɗaya zai asara ɗaya zai ci riba. Wannan shi na zama caca. Duk abinda za a ce sa kuɗi, in sa kuɗi, idan an cinye ko yankan lamba za a yi, ko wani abu za a bayar har haɗa kuɗi a siyo kaza, a buga caca wanda ya ci a bashi, duk wannan yana cikin duk abinda ɗaya zai asara ɗaya ya ci riba, shi ne babit na caca. Ma fihi gurmun wa gurmun, gurmun li ahadin wa gurmun li ahadin li akhar, ɗaya ya samu riba ɗaya ya asara, to shi ne caca, shi ne babit ɗin caca. Da haka duk abinda aka tambaye ka game da caca, auna shi da wannan ma'aunin. In ka ga cewa kuɗi za ka bayar, wannan ya bada kuɗi a haɗa, ɗayan ya cinye, to wannan shi ne caca. Duk kuma abin da ba haka bane, to bai shiga cikin layin caca ba. To a cikin caca akwai ɓata dukiya, a cikin giya akwai ɓata hankali. Kun ga ya shafi abubuwan nan da aka ce a tsare guda nawa? Guda shida. Giya tana lalata mai a cikin shidan nan? Hankali. Caca tana lalata mai a ciki? Dukiya. To kaga ashe ya kamata a kiyaye, don duk abin da musulunci ya ce a yi ko a tsare, za ka ga waɗannan abubuwan guda shida ko biyar su ne musulunci yake dafansu, yake tsare su. Bai yadda a taɓa Allah ba, bai taɓa a taɓa annabi ba, ko kai hatta addinan da wasu suke yi, kai kana musulmi kakka je ka zagi addinin wasu, domin za ka jawo wa naka zagi. Wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fayasubbu allaha adwan bighayri ilm, Allah ya hana tsokana. Kaje wasu suna bautar guncinsu, ka zagi guncin a gabansu. To in ka zagi guncinsu, su suna ganin guncin da daraja, kai ne baka ganin sa da daraja. To kai kuma za su zagi Allah, ko su zagi annabi, ko su zagi Qur'ani, ko su zagi musulunci, kuma kai ka jawo. To da kai ka fara. Saka Allah ya hana tsokanar addini. Kakka zagi addinin wanda ka arama akan naka. Kakka zagi wani da yake bauta wani, kai rama akan Allah. Wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fayasubbu allaha adwan bighayri ilm. Don aka tsara addini, mutane suna ganin kimar addinin musulunci, ba sa faɗan maganganu mummuna akan Allah da manzo, addini ya samu gata. An tsara martaba addini, an gina masallatai, an gina makarantu, an gina, an bude makarantu, an yada ilimin addinin musulunci, dabi'o'i masu kyau, aqida mai kyau, tarbiya mai kyau, halaye masu kyau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, an yada su gaskiya, amana, cika alƙawari, zaman lafiya, sana'a, aikin yi, girmama na sama, tausayawa na ƙasa. Dukan ɗabi'u masu kyau, adalci, kyautatawa, yafiya, san juna, zaman lafiya, a kore hassada da ƙeta da mugunta da sharri da nunkufurci da gaba da ƙiyayya, duka a kauda su, mutane su zauna lafiya. To wannan yana cikin manufofi na wato wannan addini namu. To kun ga ashe kenan, khamru da maisiru, idan aka kauda su al'umma za su samu lafiya. Mu za mu ga shi yasa da wannan aya ta sauka aka yi watsi da giya, aka fita sha'aninta, har kuma aka saukar da hukunci, aka fara hukunta masu shan giya a musulunci. ba a zo da wani hukunci tartibi murattab cewa ga abinda za a wa mai shan mutum ya sha giya ba. Da haka za ga wantaran wasu malaman su ce a yi masa bulala 40, wasu ce a yi 80. Shi yin 80 din ba fa hadisi ba ne ya ce a yi 80 ba. Ijtihadi ne da fatawa daga shashin sahabbai, daga muwafaka da kuma shashin sahabbai. Amma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dauko tsumagiya sai a ce fadarabahu nahwan min 40, nahwan min 40, sai masa tsawa saboda ya daina shan giya. Akwai wani mutum Abdullahi Himar, mutum ne mai imani, mai san Allah da manzonsa, amma Allah ya jarabce shi da shan giya. Wani za ka ga mutumin kirki ne, mutumin arziki ne, amma an jarabce shi da shan giya, ko an jarabce shi da shan taba. Kai wa'azin, kai wa'azin, kai wa'azin, kamar ya daina. Da ya gano ta sai ka ga jikinsa yana rawa, saboda ta zama jiki, sai ga jikinsa yana rawa, sai ya dan kurba ko sai ya dan zuka. Wani ya zama masa cikin wannan, sai ka ce masa addu'a, in na kusa da kai ne, kai ce masa addu'a, kai ta kaka ji haushinsa akan wannan, ka ci gaba da masa addu'a. Yanzu akwai shi wannan Abdullahi Mardin, kullum za a zo da shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sha giya ai masa bulala, ya zo ya sha giya ai masa bulala, zo ya sha giya ai masa bulala. Shi bai daina sha ba nan ko ba daina masa bulala ba, ko bai daina fashin makaranta ba, saboda yana son Allah, yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shan giyar da yake bai fitar da shi musulunci ba, shan giyar da yake bai raba shi da Allah da manzonsa ba. Sai wani sahabi ya ji haushi, sai ce kai ko la'ana ta tabbata a kanka, mai makin yadda kullun sai an kawo ka abuje. Sai Annabi ya ce la tu'in alaihi shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce kakka taimaki shaytan a kansa, kakka ganshi haka wani garagara, yana son Allah, yana son manzon Allah, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba shi ya faɗa ya mace kai gaba ya cin bugagge, amma Annabi ne yake masa sheda yana son Allah da manzonsa duk da shigiyar da yake sha. Saboda wani Allah yakan jarabce shi da wani nau'in sako, duk da kirkinsa da mutuncinsa da waye, kaga a wani bangare to irin wannan sai kai taya masa addu'a Allah yadda iya ya masa sauran abubuwa, wannan ma Allah iya ya masa. Kai da baka shan giya sai kaga an jarabce ka da wani laifin da kuma yafi shigiya. Yanzu an namimanci da gulma ai ya fi giya, tunda bai shan giya zai iya shiga ɗaki ya ce Allah na tuba, Allah iya taya masa. Kai kuwa da kai gulman wani ko haka hada wani fada, sai maka yi abu biyu sannan Allah zai taya ma. Na farko sai ka je ka warware abu, na biyu duk wanda mutuncinsa ya shiga ciki sai ka je ka same shi ka nemi iyafe maka kai da shi. Bayan ka ware kenan, sai ka fito ka ce jama'a ni da nace kaza din nan, to na janye wannan abin da na faɗa ba daidai bane, a yafe min, jin da aka yi ma a yafe min. Kuma da wuya ka san sharrin da kai sai ya fi gudu akan wannan janyewar, za ka yi sharri ka ga masu comment, masu liking, masu share sun kai 1000, amma an ka janye ga mutum uku ne suka yi like, kaga ce kenan. In ka riga ka saki sharri ko ka janye janyewar, ba za ta kai gurin da sharrin yake ba. Yasa kawai abin da ya kamata ka rike bakinka, yasa aka ce yana daga cikin tarbiya, tarbiya kakkai magana sai su lokacin da ya dace a yi ta. Yana daga cikin hali mai kyau idan mutum yana magana ka saurara ka ji shi har ƙarshe. Yana daga cikin ladabi mai kyau idan mutum yana magana kakka yanke shi har sai ya ƙare. To a wannan halin uku kai kuma anan zaka nuna gwanintarka. Ba fa komai aka ji ake yarda da shi ba, ba komai aka saurara yake zama gaskiya ba, ba kuma kowace magana ce a ba ɗauka ba. Saboda haka kai kuma sai ka haƙi da hankalinka da basirarka ka ji a cikin abin da aka faɗa wanne ya dace, wanne ne bai dace ba, wanne za ka ɗauka, wanne za ka mayar, sai ka zauna lafiya. Haka ake zaman duniya. Wani mutum ana ba da ƙistarsa a cikin Banu Isra'ila aka yi shi, sai ya faɗa gidan wata mata kyakkyawar gaske, sai matar ta ritsa shi ta ci kwallarsa ta ce in ba ka yi zina da ni ba zan yi ihu duk jama'a su ji a kama ka, ko kuma ga giya ka sha, ko kuma ga yaro ka kashe, in ba ka ba zan kwalle ihu in ce ka faɗa mu. Ka san ku irin wannan sharri da wuya ka fita. Shi sharri da an ji shi dama yadda ake kawai, ba isnadi, ba ingancin isnadi. Sharri shi ba buƙatar isnadi, da kawo mutum sharri mutane su yadda kawai. Amma an kace mutumin kirki sai a ce anya me hujja ka yana da kirki, amma an kace mutum maza na ce a da gani kam ne. yanzu akwai wani bawan Allah wani alarama kawai ya tsaya haka ya yi fakin zai sai burodi irin masu tallan burodi na gefen hanya a Kano aka yi abin kawai shikenan ya bude gilas mutum ya miƙo masa burodi guda biyu ya bashi kuɗin kafin ya ja kawai sai wata ta kama kofar kawai gaba sai ta bude kawai ta shiga ta zauna take mu tafi ko kwalla ihun ce dauko ni kai ya kawai tuka suna tafiya ana ciniki no zan baki fita tana fada yana ragewa tana fada yana ragewa kin baka ba kwalla ihu zan ce ga wani ya sato ni ka san ku kashe kaza ya kona motar ba wanda zai tambayi isnadi anan ko ta ce ka zage annabi a to wa yake neman isnadi ko an ji ko ba a ji ba nan da za a kashe ka in mutum zai maka sharri nan take zai maka shi guda biyu ta ihu ta ce sato ta kai ko kuma kidnapping din ta kai ko kuma fiade za ka yi mata ko kuma wani abu suka dinga ciniki a ƙarshe suka daidaita a 10,000 ya bata 10,000 ya fakin ta fita yace har yaje gida yana wuri dan Allah ya isa to shi yasa da ya shiga mota kun san abin da yake fara yi sai ya danna lock dalilin ma da yasa na ji labarin kenan da na ga ya shiga mota sai ya danna lock da ya shiga mota sai ya danna lock da aka abin da aka so a yi masa sharri to kun ga wannan in mutum ya riga ya yi sharri ya shafi mutuncin wani ba abu ne mai sauki ya ce da aka sai ya zaɓa a cikin ukun nan bari ya sha giyar da ya zinar ko ya kisan kai bari ya sha giyar ya kurɓi giya ya kurɓi giya ya kurɓi giya yana buguwa kawai sai ya ga mace a gabansa sai ya faɗa mata ya waiwaya ga yaro yana kallonsu sai ya kashe yaron shi za ka ce giya ita ce ummul kaba'ir ummul kaba'ir ita ce uwar barna uwar laifuffuka kun ga ya ga giya kamar ita tafi sauki da ya sha giyar sai giyar ta kai shi ga zina zina kuma ta kai shi ga kisan kai shi yasa daga cikin abin da ya kamata shugabannin mu su mai da hankali yaƙi da kayan maye gaba ɗaya duk kayan maye a hana su mutum zai sai dai ya koyi amma a zahiri duk da kayan maye yake a hana a soke lasisin giya da kamfanin nukanta musamman a yankunan musulmi da kasashen musulmi wanda yake son ya sha ya tafi can inda kafirai suke da arna inda su ruwan sha ne da ake sha da safe a sha da ai karin kumallo da ita ai breakfast da ita ai lunch da ita shi yasa nan za mu tsaya kun san tambayoyi ne guda uku a cikin ayar ba zai iya duk mu kawo su ba yas'alunaka ma za yunfiqun qul al'af suna tambayar ka game da abin da za su ciyar ka ce abin da ya ragowa ba ka za ka dauki dukiyarka gaba ɗaya kuma ka zo irin abin da ake kira kyautar shiga daka kai kuka ka bayar kai ma kana da bukata musulunci bai yadda ba ka fara ci wani yace ya rasulullahi ina da dinari yace ci abinka ina da wani ba iyalanka ina da wani kaza ina yace kai ka sai da zaka yi dashi ma'ana abin hanyar cewa za mu ji hanyoyin cewa guda biyar a darasinmu na gaba cewa mutum ya ci da kansa ya ci da iyayensa ya ci da iyalansa ya ci da ƴaƴansa wanda sun hada matansa da ƴaƴansa ya ciyar da danginsa in yana da dabbobi yana kiwo su ma ya ciyar da su shi yasa in kaga makocinka ya ba akuyarsa tara ne baya ta kai shi kara kotu alkali ya kira shi ko ka sai da akuyar nan ko ka bata abinci ba a san kiwo da azaba kiwon kaji kake kiwon shanu kake awaki raƙuma kake musulunci bai da ka dinga azabtar da su ba ko ka kula da su ko ka sai da su idan ka nan za mu tashi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana abinda aka ce mu yi Allah ya ba mu ikon yi abinda aka ce mu bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ya sa mu cikin rahamarsa da jin kansa da albarkarsa da alkhairinsa Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya malam mai tambaya yana cewa a lokacin da yake secondary school yakan cire fankar makarantar ya sayar to yanzu shiriya ta zo masa ta yaya zai iya biya su kuma baya son su gane wannan alama ce ta imani shine amfanin wa'azi daga cikin abin da yasa ake wa'azi kenan kun ga ya ji wa'azin kuma ya yi aiki wannan alama ce ta yana da imani alama ce ta Allah yana son sa alama ce ta Allah ya karbi tubansa domin daga cikin alamar tuba nadama da kuma yunkurin mayo da bihaqi haƙinsa. Wannan makaranta idan tana nan mafi yawa makarantu yanzu ba fanka ka ji a matsayin tsohon student da yazo da ya bada contribution ga makaranta wanda ka sai fankocin ka guda biyar ko shida wanda kake kaddara su suka cire ka je wajen principal ka ce a matsayina na tsohon dalibi na wannan makaranta kuma yanzu Allah ya hore sai nake ga ya kamata mu bada ta mu gudunmuwa a zo ai hoto a buga ka a jarida a ci sama albarka ko kana a zuciyarka fanka su ka dawo mutu ne. Malam wani zikiri mutum zai ringa yi don neman cimma burinsa na duniya da lahira, ai tauhidi shine kan gaba. Alaƙar ka da Allah ta yi kyau, qul amantu billah thumma taqim, shine zai sa ka samu alaƙar ka da Allah ta yi kyau. Ka riƙe musulunci da kyau, kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafa zahiri da baɗini, duk mai haƙƙi a kanka ka bashi. Amma zikiri kadai ba tauhidi, zikiri kadai ba sunna, zikiri kadai babu tarbiya, babu wato sauke farilla, wannan ba zai saka tsira na alkiyama ba. Da kai waɗannan kuma sai ka rike waɗannan azkar da na faɗa jiya, zikirin safe da zikirin yamma, zikirin shiga gida da zikirin fita, zikirin kwanciya da zikirin tashi, na shiga masallaci da na fitowa, na cin abinci da na gama cin abinci, da kuma zikiri da mutum zai dinga yi ko da yaushe, salatin annabi istighfari, hailala karatun alqur'ani, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu, allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Malam bayan an raba mana gadan mu a Cameroon kafin mu dawo Najeriya, sai wani ya fito yace yana bin baban mu bashi kuma har yayi kara, ko sai kotu tace ba za mu biya ba, ai ba mu yake bi bashin ba. To malam me ya kamata mu yi? Abinda ya kamata ku yi, ku yi irin abinda matashin nan da na bada labarin sa yayi. An zo ana raba musu gado, sai wani abinda abokin hulɗar mahaifinsa ya tashi yace yana fin mahaifin bashi amma ba shaida. Alƙali ce to tunda ba shaida kaga ba za mu baka komai ba. Sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa, shi ya san alaƙarsa da shi ba zai makarya ba, sai ce ni na yadda da bashin da yake bin babanmu. Sauran suka ce su ba su yadda ba. Yace to ni a ɗiba ana waka san a biya shi, ni a ɗiba ana waka san a biya shi, ba na son babana, domin kana da bashi a kanka ai ba ka shiga aljanna ba, ko shahada kai ko sai an biya bashi. Saboda haka in kun tabbatar wannan bashi na gaskiya ne, ko da kotu ba ta yadda ba, don kotu gaskiya tana da ka'idodinta da ba za ta yadda ba sai da shaida. Ko mafi yawa mutanenmu na da ba sa neman shaida, amana ce. Mutum zai ɗauki kuɗi ya baka kai da shi, ba wata shaida, sai dai amana. Ta irin wannan an zo kotu, alƙali zai ce ina shaida? Babu. In dai ka tabbatar yana hulɗa da mahaifinka ta irin wannan kuɗin da ya faɗa, akwai amana, akwai mutunci tsakaninsu, suna hulɗar kuɗi, to koda kotu ba ta yadda ba saboda ba hujja. Kuma kwanan nan akwai wani rabon gado da muka shiga irin wannan, mahaifin shi wanda ya rasu ne ya wannan bajintar, har yau ina ganin mutumin nan dattijan nan da daraja, ana bin ɗan miliyan 50. Mai bin nasa kuma ba musulmi ba ne, kuma akwai shaidu da suka tabbatar ya bashi kuɗin. Da aka je kotu, alkali ya ce shi ba zai karɓi shaidar kafiri a kan harkar kuɗi ba, kuma haka ne ya yi daidai alkali. Amma shi mahaifin ya san da kuɗin, da aka gama rabon gado kaf aka ware mahaifin nasa, sai mahaifin sai ya ce shi a cikin nasa a ɗauki miliyan 50 ɗin a ba wanda ba musulmin ba. Ya yadda ana binsa ya biya kuɗi mai yawa irin wannan. Yace shi a biya a nasa, ba zai ba ɗansa ya tafi lahira bayan shi ya tara abin duniyar nan kuma ya je lahira ana binsa ba shi ba, shi a biya a nasa. Wannan ni har sai da na kira dattijan na ce kai wannan dattijan Allah ya saka maka da alheri, ka nuna halacci akan ɗanka wanda matansa ba su yi ba, a ya ƙanana amma matansa ba su yi ba. Shi dattijan ya ce shi a ɗauka a nasa. Tuzara ka yi sa nake cewa ku dinga biyan bashi, ku daina mutuwa da bashi a kanku. ‘Ya’yan zamanin nan ba su da imani mafi yawansu, wallahi in ka bukci ka ban bashi ba za su biya ma ba. Iyaye za su ziga su mata, musamman bashi ne mai yawa, ta ce kai wai daji ka ce wannan bashi daji, ga za mu sai motoci mu sai gidaje mai fataka daji ka dauko wannan bashi, gaskiya a bar daji da bashin sa. Shikenan kai kana can ana bugun ka, su kuma suna nan suna fataka. An samu gudunmawa na 100,000 daga Alhaji Muhammad Ali Kumu, da 50,000 daga Alhaji Ahmad Soye, 50,000 daga Sheikh Adamu da Koro. Ha'a, 50 wani ko wata baiwar Allah, 10,000 daga Shu'aibu El Ibrahim, 10,000 daga Ibrahim Yakubu, 10,000 daga Adamu Muhammad, 50,000 Hajiya Halima Baffa, 10,000 Ibrahim Abdullatif, 20,000 Ahmadu Haruna, 10,000 Alhaji Awal Burga, 208 daga Muslim Umma na FCE Gombe, da sauran ɗaiɗaiku daga cikinsu. Akwai menene wannan? Akwai wani Eze Ihenyi ya ba da 62,500, shi ne ko? Ok, shi wannan yamurin yana ciki? Eze ɗin? To Eze ka kyauta kai ma. Gudunmawa da addu'a. Lemo katon 12 a ba wa marayu su sha ruwa, daga Alhaji Isa Adamu mai hudu. A yi wa iyayensa addu'a, to Allah ya saka wa iyayenka in suna da rai, in sun rasu Allah ya ji kansu. Qur'anai guda hudu a yi mana addu'a, Allah ya karba addu'a, Allah ya amsa addu'a. Yaro na dan shekara 18 ya dauko hanyar kangarewa, a taya ni addu'a Allah ya shirya mana da shi da sauran matasanmu da suka dauko hanyar kangarewa da wanda suka kangare din, wanda kuma su dauko hanyar ba Allah ya shirya da su. Ina neman hadda alqur'ani, to Allah ya sa haddace qur'ani a fahimce shi, a aiki da shi. A taya ni da addu'a na biya Umara wata 8, ba a bani visa ba, to Allah ya fito da visar. Akwai mara lafiya, Allah ya bashi lafiya. Na cire zakka, amma ƴan kalare sun kwace kuɗin a gun wanda na aika ya kai zakkar. Sai ce wai Allah ya tona musu asiri. To ku ƴan kalare ba za ku yi haka kuma. Abinda za mu yi addu'a, Allah ya sa wannan zakka da ƴan kalare suka kwata ta zama dalilin shiryar su. Akwai wani abu da ya faru a hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari. Wani mai arziki ne ya fidda zakka, yake son ya yi ta a ɓoye, ba kowa ya sani ba. Da ya fita yana yawo zai ba da zakka, sai suka haɗu da ɓarawo, sai ya bashi. Sai da safe aka yi ta yaɗa labarai cewa an ba wa ɓarawo jiya zakka kuɗi, ko ba a san wanda ya bashi ba, ko ba sata yi ba. Sai ya addu'a ya ce, Allah ka san abin da na yi nufi, kuma dukiyata ta faɗa hannun ɓarawo. Sai sake ɗiban wata, ya ce, to yau zan sake yin sadaka da wata ba tare da jama'a sun san wa zan ba ba. Ya fita da daddare yana yawo, sai ba wata ashe karuwa ce, ita ma ta samu kuɗi maƙudai. Aka ta ce, jama'a ba sata ne ba karuwanci ne ba, wani ne ya ban da daddare. Aka yi ta faɗa, shi ya san shi ya bayar, amma baya so ya faɗa. Sai ɗaga hannu ya addu'a ya ce, Allah ka san wanda na yi nufi, kuma ga kuɗin ya faɗa hannun karuwa. Sai sake dunkule wasu masu nauyi irin wannan. Ya fita ya ce zai kuma yin sadaka, a karo na uku kuma sai ya ba mawadaci. Sai ya zo ya tagumi ya ce, to sadaka farko ta faɗa hannun ɓarawo, sadaka ta biyu ta faɗa hannun karuwa, sadaka ta uku ta faɗa hannun mawadaci. Sai ya kwanta bacci. Sai aka gaya masa, aka nuna masa a baccinsa cewa duka sadakan nan da kai guda uku Allah ya karɓa. Sadaka farko da ta faɗa hannun ɓarawo ta zama dalilin shiryarsa. Yanzu ya daina sata, ya samu jari na halal, ya zama ɗan kasuwa. Wannan da ta faɗa hannun karuwa, dama watakila talauci ne da wahala da tsanani ya jefa ta, yanzu ta samu jari, ta daina karuwanci, ta zama mutuniyar arziki. Wancan mai arzikin marowaci ne. Yanzu wannan kuɗin da ka bashi ya canza masa tunani, ashe akwai mai iya ɗaukan kuɗi haka da yawa ya bayar ga wanda bai sani ba, shi ma yanzu ya koya, ya tana can yana ta aikin alheri. Ki tayo wannan kuɗin da ƴan kalara suka kwace na zakka, su je su tunani su zauna, watakila ma sun ji ni. Wannan zakka da kuka karɓa, sai ku je ku yi jari. Ku je ku yi jari da ita, ku kama sana'a da aikin yi, ku tuba daga kalare, ku yi kama sana'a da wannan jari. Kaga wannan zakka da ka bayar, watakila Allah zai zama dalilin shiryar ƴan kalaran nan da ita. Amma hatsarin a ce sun cinye kuɗin, ba su shiryu ba, sun ci gaba da wannan, to alhakin wannan kuɗin da suka ɗauka shi zai sa a kama su, shi zai sa su faɗa hannun hukuma. shi zai sa wata kila su gamu da waɗanda suka fi su ta'addanci su gama da su. Saboda amma ba mu fatan akai ga haka, muna fata Allah ya sa ya zama dalilin shari'ar su. Kai kuma tunda ka bayar dan Allah, ai kaga ba sai an dauko ta magana ba, duk da fuqaha usun ce idan ka fidda zakka sai barawo ya sace zakkar naka, aka sace ko na talakawa, tunda bai kai kan wanda aka yi nufin bawa ba. Kaga a wannan kaulin dole ka sake. Suka ce ko kuma ka fidda zakka sai aka sace uwar kudin, yanzu zakkar ce kawai a hannunka, shin ka ka cancanci masu cin zakka sai ka cinye abinka, ko kuma ka cancanci zama masu cin zakka ba sai ka ara ka ci gaba da amfani da shi, kana yi kana fitar da na zakkar, kana juyawa har Allah ya dama da kudinka watakila ta hanyar zakkar. Wasu sun faɗi wannan kaulin, to ka ga ashe kenan sai mai addu'a Allah ya karɓi zakkarka, su kuma Allah ya sa ya zama dalilin shari'ar su. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.